الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا دكاتم نوان للتاكي مي درجة مختصر الأكبر وأن لا الشيخ العلامة عبد الرحمن الأصبري وعبد الرحمن الأصبري ربوتا في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمهم الله تبارك وتعالى جمع من تابا أدرس منبايا من يمجنى dangane da mustahabban sallah da kuma makaruhai na sallah sannan mala ya ambata mala dai bayan daya cewa abu kaza mustahabi ne ko abu kaza makaruhi ne a aikata a cikin sallah sannan a dunkule ya ambata mana muhimmancin sallah a cikin da salati nurun azim takribu bihi wani jana ya takribu takribu bihi qulubul musallin ya ambata mana muhimmancin sallah da kuma yadda ya kamata mutum ya je wa sallah idan mutum zai yi sallah ya samu cikakken natsuwa ba tare da ya tawaye ladansa ko kuma ya barke dan yayi wasa da hankalinsa ko tunaninsa a cikin sallah ba a yau darasi na 16 a cikin wannan littafi kuma na karshe fasalun wannan fasali wanda zai yi magana dangane da yadda ake salla irin yanayi wajen tsayuwa ko zama bi salati al-mafruda fi sab'ati ahwal lalle sallan farilla tana da halaye guda bakwai murattabatin wadanda suke a jere wata alaiha wanda ake bayar da salloli akan su wadda ko su adda su san bambanci tsakanin salatin al-maghrib da kuma al-maghrib وعد عليها أربعة منها على الوجوب بدا هدوى بطا واجب تيدي وثلاثة على الصحباء بدا حقوقما بطا مستحبا والتي على الوجوب ودى الذي كم واجب تيد ذاتك مرحكا أولها لفرقو إذا متنزي صلى أنا أصنع القيام يقيع أصيح بغير الصناعة فتارد هذا دوكرة دوري عبوبة فيه القيام مستقلا متن يضيع أطيه فتارد هذا جنجين دوري با فدلوك جنة كذا يشكين صلى الله قولا يشكين صلى إذا انت أنا كيف لكي كذا سجيني وكيف ذاك فاي با إنه متن ينا دلائبيا وحقا كيف يصلى بما لا يقيا فتارد هذا دوكرة دوري با ونمبر الله صلى النبي ثم القيام باقتناع فان الزيوا ده دينجنا ان كان ده لورا تو بذا كاي صلى ده وني كما تو بذا كاي يا صلى اخي كان دينجنا ده وني ابو نبي كده صلى لا اكو ثم الجلوس باقتناع بغير اقتناع فان متين يزونا با تاري ده يا دينجنا با اذا متين يزو زمان كاي يا كو تكانو سجدا ده سجدا wala ban ka zauna gurgurdan yadda aka ce maka kai a cikin sallah ba tare da ka dingina da wani abu musamman wanda kuke sallah a cikin akwai ginin masallaci a gefen su da gefe ko akwai fila ba zama ne a kawai zai ce bari ya dan dingina don ya dan ji dadi to in ne babu lalura idan ka yi haka sallan ka ta bari haka ma wajen rayuwa al-julusu bi ghayri tinadin thumma al-julusu bi tinadin sannan zama tare da dingina وكذا وأنم أبو بوا قلا هدو فالترتيب جير الكاوى بين هذه الأربعة على الوجوب هذا كان وأنا أبو بوا قلا هدو وواجبين وما بياني إن إذا قدر على حالة منها إذا متنزيئيا ينصلى لدير الكتن وأن حالة إلا مكأمبتا وصلى لحالة دونها هي صلى لحال دبيقي والذي إيابا وبطل صلاة صلى الله عليه وسلم saboda haka
idan baka da lafiya ka zo kana ta guna guri kaza kaza amma wajen neman kuɗi za ka tsaya awa ɗaya awa biyu kana tsaye a sallah ce minti biyar ko minti goma ba za ka iya tsayawa ba ya zama gangarci za ka yi fikir ne cikin sallar ka. Farko mutum ya tsaya idan yana da lalura ya jingina da wani abu. Na uku in ba zai iya yi a tsaye ba ko da a jingine to ya zauna ba tare da ya jingina ba. Idan ya zauna ya tsalla a zaune haka ba tare da ya jingina ba zai iya ba to ya jingina. Daga waɗannan guda huɗu kuma in mutum ba zai iya tsalla a tsaye ba zai iya tsalla a zaune ba ka zai kwanciya ke ba. Waɗannan halaye guda huɗu alal wujubi a bisa wajibi ne dole a jiyarta su daga ɗaya sai ɗaya. In ba za ka iya wannan ba sannan kai wannan, in ba za ka iya wannan ba sai kai wannan. Amma in za ka iya na farko ka je hali na biyu ko na uku kai sallah to sallan ka ta bari. Kamar yadda ne a halari ya fara. Wa salatu allati ala al-istihbab amma guda uku waɗanda suke ala al-istihbab a bisa musahabanci ya an yusalli al-ajizu shine wanda ya kasa ya yi sallah an hadhihi salata. Dabarin waɗannan abubuwa guda uku al-makura ala jambihi al-aymani a bisa gefensa na dama. Sai mutum ya kwanta a bisa gefe na dama kamar yadda ake saka gawa cikin abin. In ba za ka iya sallah a zaune kana mai jingina da jikin katanga ba hakan ma zai cutar da kai to sai ka yi sallah a kwance. Amma kamar yadda ake saka gawa cikin abin. Don a gwada maka ka kama hanya ke. Sai Allah ya kyauta. Idan ba za ka iya a gefen dama ba mai yiwuwa wani ya ji rauni a gefen dama ba zai iya kwanciya ta bangaren dama ba to sun ma alal aikar sai ya kwanta a gefen maguna. Idan ba zai iya ba sun ma ala za a yi nisa sai a gadon bayansa. Idan ya kwanta a gadon bayansa zai kasance kafafunsa suna kallon gaba. Kafafunsa suna bangaren gaba sannan kuma kansa yana bangaren yamma yana kallon gaba su kenan. To haka yake yi. Wanda ya gwada ba a sallah kike. Wasu malamai sun ce idan mutum da lura da ta kai shiga yana kike kamar waɗanda suke kuna a baya za su waje musu sallah. Wasu kuma suka ce in dai akwai hankali a cikin su kike na tunda idan lalura ta kama ko ba a kalli gabas ba na sallah da zuciya in dai akwai hankali a cikin su. Idan ka lissafa waɗannan halaye guda bakwai za ka guda huɗu na farko rayuwa ba tare da jingina ba, rayuwa da jingina, zama ba tare da jingina ba, sannan zama da jingina guda hudu kenan. Wannan su sun fi tsanani. Sai yin sallah a kwance ta bangaren dama, idan ba a samu dama ba ta bangaren hagu, idan ba za a iya ba a yi sallah a jingine ta ga guda uku kenan. Wannan kaman ba ka zafi. Waɗannan guda uku na bayan ba ka zafi. Duk wanda daga za ka yi a shi kenan. Bayan kala mafi salata a cikin waɗannan ukun ƙarshe idan ya saba to lam takun salatuhu sallar ba ta faci ba amma ka zo kudin farko in ya saba sallar ba ta faci. Wala yastinadu alladhi jingina wanda taqulu bihi salatul qadir ala tarkihi taqulu bihi take faci da shi salatul qadir sallar mai iko ala tarkihi a bisa barinsa wato jinginan da yake magana wallazi yanqutu bi suqutihi shine wanda yake faduwa da faduwarsa. Wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makarruh. Idan dai baya faduwa da faduwarsa to makarruh ne. Yanzu kamar misali a ce wannan yana da yake kallon gaba ce. Yana nuna zai ne mata. Yana nuna zai ne kamar mamaki. Allah ta rubuta shi. Da wannan. Yana nuna wannan da yake wannan yana kan nan kai kun yi da rai ga makarruh. Amma in da yake yana kuma sai kuma haka. Amma ko ba ka da lafiya in ka ce ya tsalla a are. To ya ka ji ne na tsalla ta ba. Ni ta bari da kai ne. Amma ba za ka ce tsalla a kai haka ba. Ba ka da lafiya. inda za ka yi inda za ka ce yi abu ya su
Allah ta'ala ya sanya mana sanadi cikin wannan. Yau ba dan gani. Na'am. Wa amma an-nadila. Wa ma ga sallan nadila? Fayajudu lil qadiri ala al-qiyam an yusalliha jalisan. Ya halatta ga mutumin da zai iya yin sallah a tsaye, ya yi sallar nafila a zaune. Wannan kan ya halatta. Ita sallar nafila ba ta da waɗannan ƙa'idoji. Sai dai kuma ya sani, walahu nisfu ajrin qa'imi. Yana da rabin ladan wanda ya sallar nafila a tsaye. To an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tsufa shekaru suka masa yawa yana yin sallar nafilar sa ne a zaune. Amma zai fara ya yi ko kuma ya fara a tsaye sannan daga baya ya zauna. Wani lokacin ya rage sauran ayoyi 30 ko 40 sai ya rike sai ya karanta su a tsaye sannan ya yi ruku'u ya ɗago daga rukuwa. Amma dai ala ayyi halin gwargwadon zaman ka gwargwadon rage ladan ka. In kuma kana da lalura to wannan kuma Allah ta'ala ya sauke maka don duk wanda yake da lalura. To da baya da wannan lalura da zai yi normal. To tun da yana da lalura da ya samu damar yin normal ba Allah tabaraka wataala zai baki ladan ka duk ɗaya ne. Ai kamar hadisin da Annabi yake cewa mutumin da ya saba yin aiki ne na alheri sai yayi tafiya ko ya rage lafiya. To ba lokacin da bai samu damar yi ba saboda halin rage lafiya ko halin tafiya to za a baki lada kamar ya aikata. Lokaci yana zuwa Allah zai baki lada. Ko sallah yake yi, ko azumi yake yi, ko kyauta yake yi, ko sadaka yake yi, ko wani aikin alheri yake yi. To in dai lokacin ya zo saboda bai da lafiya ko kuma ya yi tafiya bai samu damar yi ba to Allah zai baki lada. To haka ma mai kuɗi lokacin da yake da kuɗi yake yin abu. To idan kuɗin sa suka kare ya zo baya iya yin abu. To da yana da kuɗin da ya yi tun da baya da ki yanzu ba zai yi ba shi ma Allah ta'ala zai baki lada tamkar ya aikata. Ya za a ake son a yi aikin alheri a lokacin da mutum yake da lafiya, sadar rashin lafiya ya same shi, lokacin da yake da dama, sadar ta bulbula su, kuma mai yake, ko lokacin da yake da ƙarfi, sadar rashin ƙarfi ya same shi, ko lokacin da yake da rai, sadar mutuwa ta same shi, saboda idan ya mutu kwama ba a dalmauti min musba a kaga. Bayan mutuwa ba mu maganan dawowa ka ce, ayya, da na aikata kaza ina. Lau kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asfali sayyi'. Da mun kasance muna ji ko muna hankalta da ba mu kasance a cikin ƴan wuta ba ko kuma ya ubangiji farji ina kamar yadda mu yanzu kan ai afarna farji ina kamar yadda mu ya Allah za mu aikata aiki sabanin abin da muka aikata a can baya a ce ina mutumin da yake da lafiya ya riga ya tsike saboda haka wani idan yana da lafiya in yayi aiki ba da rashin lafiya ya zagaye shi da rashin lafiyar na ba zai mutuwa ya tafi kenan lokacin da yake da hali idan bai yi ba lokacin da ke bulbula suka zo suka same shi to cikin kyan da shi Allah ya kauta. Ya za kullum nake jadda da mana. Kun ga karatun da muke yi samun dama ce. Wallahi akwai lokacin da za mu zo karatun ba zai yi ba. Kai ma yanzu da kake da lokaci kana da lokacin sauraro ne akwai lokacin da za ka zo ka kasa sauraro. Saboda haka yi kokari tun kafin lokaci ya zo ya kure. Zana karatu za ka ga an jera kwana hudu ko duk sati ana yi to wata rana ba zai yi ba. Sai dai a zo a yi sallah wa su. Kuma an je lahira Allah ta'ala ba zai tuhume mu ba sai dai ya tuhume ku. Kwarai kuwa. To ya kamata a gane wannan. Allah ya kyauta. Don haka an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallar nafila a zaune. Duk da gama cewa manzo Allah zai iya yi a tsaye amma sai ya zauna ya. To kuma ya yi bayani da kansa cewa duk wanda ya sallar nafila a zaune to za a bashi rabin ladan wanda ya sallar nafila a tsaye. Wannan ana maganar nafila ce da yake ba dole bane amma ka ga farilla to dole ka bi tsarin da muka ambata a can baya musamman guda hudun farkon. Na sai malam yace ne wa yajuzu an yadkhulaha janiban. Ya halatta mutum ya fara sallar nafila a zaune wa ya koma ba da zalika
sannan bayan haka sai ya miƙe ya tsaya aw yadkhulaha qa'iman ko ya fara sallar nafila a tsaye wa yajlisa ba'da zalika bayan haka kuma sai ya zauna wani idan ya yi raka'a da ya maimakon ya tashi ya kawo raka'a ta biyu a tsaye sai ya zauna ya yi a zaune in dai nafila ce wannan ba ne ya halatta illa an yadkhulaha sai dai idan ya shiga sallar nafila bi niyyatin qiyami fiha cewa zai yi ta a tsaye ya yi niyyar zai yi ta a tsaye bayan sai udulutuhu ba'da zalika wannan kamar zai iya zauna ba tunda ya riga ya yi niyya na yi niyyar zai yi sallar nafilar na tsaye gaba daya sai kuma ya zauna a ciki to bai kyauta ba duk da haka dai sallar ba ta baki da ya rage lada ba to wannan fasali ne ya fa tali na gaba ya ji buka da umar bin zimma malai ce wajibi ne mutum ya biya a duk da ke wuyan sa mina salawati na salloli to kallon da ake duka baki dole ka biya yana yi yiwuwa lokacin samartakarka in ban da tsiya ba a tunda kai lokacin baka damu da sallah ba to yanzu kuma hankali ya zo maka to sai ka yi lissafi sallolin da ka lalata zuwa lokacin sama ta kanta sai ka biya su ina yi nawa da ke faɗa mana in za ka biya kuma ya za ka biya to ga tsari yadda za ka biya tunda wala ya hinda tafridu biha bai alaka mutum ya yi saka shi wajen biyan sallolin da suke kansa wa man salla kulla yawmin khamsata ayyam wanda ya sallolin kwana biyar a cikin wuni daya to fa lai ta bi mufarridin wannan ba dan saka kibari da kai da zaje sai ka samu kamar takan take kara biyar ne kai kana lalata sallah to kike na ko tara na take sallan kwana biyar kana yi kana jita don kai da nan lokacin ki biyar ba ka zama dan saka kibar a ko tara na za ka yi salloli guda nawa kenan guda 25 idan ka yi sallah asuba sai ka tashi kai biyar in ka yi sallah azhar sai ka tashi kai biyar in ka yi sallar lahar sai ka tashi kai biyar in ka yi sallar isha sai ka tashi kai biyar ko in ka yi maghrib ka tashi kai biyar ko kuma ana jin ka wanda yake da ku ne kike nan kai sallar azhar sai ka tashi kai sai ka kai guda ɗaya wancan kai ne na lokacin ta sannan kuma na baya kai ne na biya idan azhar ma ka zo sai kai azhar guda biyu ɗaya na lokacin ta ɗaya na biya la'asar ma haka maghriba ma haka isha'i ma haka haka yake yi uku za ka je ka samu lokaci ne na musamman idan ka samu lokaci na musamman sai ka yi guda 25 din nan yanzu kamar daga yanzu bayan an yi sallah asuba in mutum ya koma gida sai ya je ya goyi duk kare a masallacin da ce ko wannan ya tafi ne ko kuma gari ya haka har ka masalloli sun ga jeru a kanka to ka kana yi shiga ɗakin ka tsari da kofa kai ka buga sallah sai ka yi na kwanaki biyar to abin da yake nufi kenan ko kuma kai kai ne kai ka gaji kana yi kana lissafi abin da wani yake so ya gwada mana shi ne in akwai salloli da yawa a kanka ka zo lokaci guda ka biya na kwana biyar to ka yi kokari kai ba dan fataki ba ne domin saboda ba mamaki kana wuce haka to ce me kuma za ka ji dai inda kowane abu akwai sha'awa lokacin da kake sha'awan abu kake son ka aiwatar da shi lokacin da ba ka sha'awa to aiwatar da ke zai zama akwai illa don maimakon garin neman gafara to sai ka je ka boka nan zunubi wa kanka duk mutumin da zai yi salloli na kwanaki biyar a rana guda ya biya to wannan ba dan sakaci ba ne kaga ko da akwai sauran baki a kansa idan mutuwa ta zo ta ɗauke shi a wannan hali zai iya samun sassauci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu kuma duk lokacin da za a biya sallah akan biya ne kwatankwacin yadda ta tsere maka in kana kadariya fadaha kadariya idan sallan gida ce ta biya ta a matsayin sallan gida wa in kana safariya idan sallan tafiya ce fadaha safariya sai biya ta a sallan tafiya imana idan sallan gida ce a tike tike idan sallan tafiya ce akwai kafaru kuma kowanne za a iya jin ka bai to yadda ta tsere maka lokacin da ya fita to haka za ka biya wannan shine muhimmancin ambata mana lokacin sallah a kan baya tunda ka riga ka kiyaye lokaci to shi kenan in kana zaune a gida lokacin sallah yake da ya fita to ka san ana bin ka cikakkiyar sallah kenan idan kuma kana halin tafiya lokacin sallah yake da ya fita to ka san ana bin ka sallan ka sau idan ka zo biya wato a kasarance za ka yi ta to an ka yi na kada yi hadarin aw safa in lokacin da zaka biya kana zaman gida ne ko kana halin tafiya mutumin da bai samu daman yin sallah a asuba ba zuwa yanzu kawai sai ya samu tafiya ta kama shi, ya kama hanya, ya kama hanya zai yi tafiya. Sai bai tuna cewa ya yi sallan masa, da ya sallan masu ba ba sai da ya je kamar karfe takwas ko karfe tara. Sabuwa da yake ba a kasar wakarta haka zai yi ta, amma kuma ta kuma kai maza lokacin yana zaman gida ne. Zaman haka zo sallan azahar, ya kamata ya sallan azahar a inda ya je sai bai yi ba, har lokacin da ya fita ya kamo hanya ya dawo gida, to idan ya tashi biyan sallan azahar raka'a nawa zai yi? Zai yi raka'a biyu ko koda a cikin ɗakin matarsa ne. Domin saboda lokaci ya shiga ya fita, lokacin yana ina yana halin tafiya. To haka ma idan lokaci ya shiga ya fita yana zaune a gida bai yi ba, sai bayan lokaci ya fita ya kirkiri tafiya, to in ya tashi biya zai yi raka'a huɗu ne, da duk saboda mai lokaci ya shiga ya fita yana zaman gida. To yana da kyau a bambanta wannan. Yana da kyau a bambanta hadariya wa safariya, domin kada a ruɗa. Wa tartibu, har ila yau jerantawa bainal hadiratayn, a tsakanin salloli guda biyu waɗanda suka zo a yanzu, wannan wajibi ne. Sun matsala ta farko kenan. Sallah azahar da la'azar, ba kai sallah azahar ba kai la'azar ta zo. To wanne za ka fara? Azahar ko la'azar? Azahar za ka fara, saboda ne, saboda salloli guda biyu ne dole ka jeranta a tsakanin. Amma idan suka ja ka za ka iya samun sauƙi. Kamar yadda malai yake wa bayna yasiril fawa'id ma'al hadirati wajibun ma'al dhikr. Idan kuma wanda suka kubuce yan kadan ne, yan kadan ne ila yasiril fawa'id, wanda suka kubuce yan kadan ne ma'al hadira, ga wata sallah ta zo yanzu, to wannan ma a jarin ta su wajibun wajibi ne ma'al dhikr tare da tunawa. Shine malamai sukan kwatanta da yan kadan din sallolin da bai kai na wuni sai ba ko na wuni sai kadan. Mutumin da ya yi 24 hours da ya salloli guda biyar din nan ba, sai sallah ta ki da zazo. To a fahimtar malamai da yawa, shine sai ya yi guda hudun nan, ko guda biyar din nan, sannan sai ya yi ta gida. Wasu kuma suka ce, a'a in sun kai guda biyar sun kai na wani guda sai ya yi ta gida, sannan daga baya sai ya zo ya biya guda biyar din nan a hankali. To amma malaman hadisai su a wajensu, ta gida za a yi. Gari ita ce yake cikin lokacinta. Guda biyar ɗin nan kuma wannan ya rage nasa, ya yi da kar ya yi tun da an riga an ware masa ainihin lokacin da ya kamata ya yi, ya sa bai yi ba. In yana da uzuri a wajen Allah yana da sauƙi, kun kuma ganganci ne da jin daɗi ya rage nasa, saboda inna bala ta kana ta alal mu'minina kitaban mawquta. Tun da Allah ta'ala ya ware wa sallah lokaci, to kai kokari kai a jiki, sai dai kana da uzuri mai ƙarfi. Saboda ka zuwa fahimtar su, inda mutum ya yi sakaci har lokacin sallah ya fita, to shi kenan da ya yi da kar ya yi duk ɗaya ne. To amma masu sassauci suka ce dai gara ya yi, ya biya wala Allah zai ɗan samu sassauci. Amma abin da annabi ya gwada a cikin hadisi shi ne duk mutumin da ya yi bacci ba na ganganci ba ko kuma mantuwa, zai samu dama ya yi sallah ba har lokacin sallah ya fita, shi ne manzon Allah ya ce ya yi ta kamar yadda kake, don Allah ya ce wa aqimi salata li dhikri. Kaga akwai bambanci. Tsakanin mutumin da ya je yana harkan kasuwa, ko yana harkan ofis, ko yana hayaniyarsa na siyasa, ko yana hayaniyar rayuwarsa, lokacin sallah ya zo ya shiga ya fita. Kai, wai saboda menene ba Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi? Saboda neman kuɗi a kasuwa? Ko saboda aikin gwamnati? Ko saboda garholiya a duniya? Ai ba saboda wannan Allah ta'ala ya halice ki ba, ya halice ki ne don ya bauta maka, bai kamata ya tsaya manta ayyukan ibada ba har lokacin ya zo ya shiga ya fita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Saboda haka Allah ta'ala ya halice ki ne don ya bauta maka, kuma ana neman kuɗi ne don saboda inganta rayuwa a gidajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai ana neman kuɗi ne don a dawwama a duniyan ba, tunda babu halin dawwama. Kowa ma zai tafi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saboda haka duk abubuwan da kake a nan duniya, aikin gwamnati ne ko aikin kasuwa ko aikin da zaka zauna ko hutawa kake yi, to fa duk kana yin waɗannan ne tun ka tattara hankalinka waje guda ko ka samu damar tattara hankalinka waje guda don bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Suna rakiya ne wa bautan Allah. Yadda aka ce ka nemi kuɗi ba hana ka neman kuɗi ba, amma ka kiyaye haramu. Aka ce ka nemi sana'a ko ka yi sana'a, amma banda zalunci da ciwa-ciwa ko alkhawari ko cin amana. Su abin da za ka yi, kai hatta exercise ɗin da za ka fita, kai ta harbawa, kai ta tsalle, kai ta dungure. Wannan an baka dama ka yi, domin ka zama ka zo yin ruku'u za ka yi mai kyau, in ka zo sujjada za ka yi mai kyau, in ka zo zaman sallah za ka yi mai kyau. Za ka samu yanzu wani in ya ci ya koci in ka ce masa ya zaman da yake a cikin sallah ba ya zama mai kyau. Amma in yana exercise ba, sai ya zama mai kyau. Zaman da yake bukata zai iya yi. Kare ke da duk waɗannan abubuwan da ake yi na rayuwar duniya wanda ake kira ku duniyawiyya. To domin su taimaka maka ne cikin al'amuran ukrawiyya. Al'amarin lahira. Allah ta'ala ya taimake mu. Na'am. Don haka kaga bai kamata a ce mutum ya yi sakaci har lokacin sallah ya fita ba, ba tare da wani ƙuduri mai ƙarfi ba, ƙudurin da zai iya kare kansa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yaqiyya salloli kaɗan arba'u salawat su ne salloli guda huɗu. Salloli guda huɗu ko guda biyar. Fa adana ko ƙasa da haka. Man kana alayhi arba'u salawat, duk wanda yake da salloli guda huɗu a kanka, fa aqallu ko ƙasa da haka. Sai kuma ga wata sallah ta zo, sallaha qabla al-hajira, to duk sai ya sallace su kafin wanda lokacin ta ya zo ya aiwatar da ita, walau qabla waqti haqula lokacin ta zai fita, saboda jerantawa wajibi, jerantawa wajibi. To kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya taɓa faruwa gare shi lokacin da yake tone kannin a shekara ta biyar bayan hijira. Ana tone ɓangaren Madina domin a hana kafirai wanda ake kira su al-haza, hawa hari cikin birnin Madina. To maza Allah bai samu daman yin sallar la'asar ba, a wata ruwaya aka ce bai yi azhar ba, bai yi la'asar ba, bai yi magariba ba, har lokacin kika ke yi. Amma maza Allah da ya zo sai da ya yi azhar, ya yi la'asar, ya yi magariba, ya yi kika ke suna. Sabi kenan ya jeranta, saboda jerantawa dole. Amma da sun kai sallolin muni guda ko fiye da haka, to da wanda ta zo ita za a yi, sannan daga baya wadancan kuma a biya su, tunda lokacin ya wuce. To kaga irin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi. Saboda ana cikin tonon ramin, ana tonon duk da kasancewa ko waɗanda ba tonon suke yi ba. Amma wanda yake tsaye a kan wanda yake tono, to yana ƙarfafa mai tonon ne. Idan duka mun suka watse suka kama hanya suka tafi, to ba mamaki masu tonon za su samu rauni, in sa duka aka tsaya. Ko maza Allah shi ma ai ba sun fi ko hawa yana tono ba ne. Yana zuba bijin ɗinsu ne, yana zuba su, yana da su gyara wannan, su gyara wannan. Amma wannan abu ya faru ne tun kafin a saukar da sallan duhur. Daga baya da aka saukar da sallan duhur shi ke farijalan auru kubala. Wannan kan an bada dama, ana cikin tono ma za a yi sallah. Farijalan auru kubala, ai rajili na aura kibi. Na, wa ya dubu kada ku fi kulli wakti, kuma malai ya ce inda akwai bakin sallah a kanka, to kowane lokaci ya halatta ka biya. Kuma daɗin daɗawa, wala ya tanaffalu man alayhi al-qada, duk wanda yake da sallar biya ba zai na bila ba. To ga rabarin da akan ka, ka je kana labila. Har ga mutumin da baya ba da zakka ne, kuma yana sadaka, ko akwai baki akan ka, baka je ya baki ba kuma kana sadaka. Baki ya zama dole akan ka ko sadaka. Kai ko kari ka biya baki to kuma ka yi da shiga layin sadaka. To haka idan akwai sallolin farillai akan ka, ka yi ƙoƙari ka biya sallolin farillai tun kafin ka zo na filfili. Ina ganin ba sai an kunna ba tun da fara kadan ne. Wala yi salli tuha, mutumin da yake akwai baki a kansa ba zai yi, akwai wato bakin salloli a kansa ba zai yi sallan wala'a ba, wala qiyama ramadan, kuma ba zai yi sallan akan da tahajjud ba, wala yi juzu lahu illa kafa, sallolin da zai yi kawai sai kafadi wal witr da wutiri rakawai guda uku saboda muhimmancin su, wal fajr da kuma rakatayn fajr rakawai guda biyu da ke kafin sallah asuba, domin saboda hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu an, lokacin da manzo Allah da shi da sahabbai suka yi bacci ba su samu daman yin sallan asuba ba, har sai da rana ta fito ta dake su, sannan suka tashi manzo Allah ya ce mu bar wannan waje domin akwai kaidan a wajen. Suka bar wajen ba tare da sun yi sallan asuban ba, suka matsa gaba kaɗan, da suka je gaba kaɗan sai manzo Allah ya yi alola bayan ya yi alola sai da ya raka ta yi fajir tukunna sannan sai ya zo ya jagorance su sallah asuba. Sai za wasu malamai suka ce waɗannan salloli suna da ƙarfi ƙwarai da gaske ko da lokacinsu ya cika ma ana biyan su. Don annabi da kansa ya yi bayani ya ce kun ga waɗannan rakawoyi guda biyu da ake yi kafin sallah asuba. Karatun fatiha da sura ko fatiha babu sura ko a koyi ko a bayyane manzo Allah ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ya fi duniya da abin da ke ciki alheri. A kan ka rasa waɗannan abubuwa rakawoyi guda biyu to gara ka rasa duniyar gaba ɗaya. To waɗannan sallolin da suke da muhimmanci to ko da akwai sallolin farillai a kanka na baki to za ka iya yin su. Shafa'i da wutiri. Dalilin da ya za ka ambaci shafa'i a nan saboda wutiri ta ja ta. Tun ga masabar malikiya ba a sallan wutiri haka kawai raka'a ɗaya tilo. Amma ga waɗansu masabobi wutirin ita take da muhimmanci saboda inna Allah a witrin ya hibbul witra. Allah shi kadai ne kuma yana son wannan raka'a wanda take ita kadai. Yasa idan mutum ya ga dama zai je sallan wutiri raka'a ɗaya ita kadai. Amma Imam Malik ya ce bai kamata ba. Kai sallan raka'a ɗaya ya kamata ka hada da guda biyu da wutiri kenan. To shi yasa wutiri ta samu matsayi saboda shafa'i ta samu matsayi a nan saboda wutiri. Amma da za ka yi wutirin kawai wannan ya yi. Saboda haka sallan wutiri tana da muhimmanci. Ko akwai bashin sallolin farillai a kanka za ka yi ta. Sallar rakaatai al-fajri tana da muhimmanci. Ko da akwai sallolin farillai a kanka na baki za ka iya yi. Wal idani amma ana ya sa wal idanu ko tsawon lokaci akwai kuskure wajen rubutu. Wal idani da sallar idi guda biyu shi ne sallar idin azumi da sallar idin ladiya. Wannan ko da akwai bashin sallolin farillai a kanka za ka yi su saboda muhimmancin su. Wasu malamai ma suna ganin sallolin idi guda biyu din nan farilla ne. Ko wajiba ce saboda tunda manzo Allah ya fara bai bari ba har ya bar duniya. Kuma tunda aka ce mata masu haila ma su fita ko da ba su tunda ba za su yi sallah ba amma dai za su halarci addu'o'in musulmi. Wannan ya gwada muhimmancin sallar idi guda biyu. Wal qusura da kuma sallar shafewar rana ko shafewar wata amma an fi amfani da shafewar rana shi ne wanda rana za ta duke ba ta da haske dan manzo Allah ya ce in kun ga wannan to lalle ku zo ku yi sallah. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخففان لموت أحد ولا لحياته بل ليس رانا دوتا آيين فداتو لكتكين آيين الله وتوباتا شايف حسين تصبو دموت ومولي فوهايب ومولي إذن كم دعاك توقضوك يجب جاوازوا ذاك الله كويتا يستغفاري كويتا أدعا توتياك تقود أفي صلو لنفر الله أكن كنباك توزاك يصلى شايف ورانا كويتا في يومتا وليسيسكا تصلى رقوروا wannan yayi da rayuwar kowa da kowa ne da kai da zuriyarka da sauran mutane saboda haka yin akwai bakin sallolin farillai a kanka ba zai ana ka kai sallar roƙon ruwa ba wanda ake yi wato a filin idi kenan wannan kenan wa yajuzu liman alayhim alqada'u an yusallu jama'atan idza sawat salatuhum wala ya alata ga wanda ake jin su sallah gaba daya ana jin su bakin sallah to sai su zo su yi sallar lokaci guda tare da limamin. A kekenan biyan sallah ma za a iya yi cikin jam'i. Yanzu ma karanta hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Lokacin da ba su samu daman sallar asuba ba a lokaci har sai da rana ta fito, zafin rana ne sai da ke suka taki har da annabi. Amma da suka buga daga wajen, manzo Allah sai ya jagorance su sallar asuba. Kaga wannan ya gwada ashe idan akwai masu bakin salloli a kansu gaba da yan suka taru sai su tura limamin su shima makarere shikenan zai ja su sallah a biya wannan sallah din. Wa man nasiya adada ma alayhi min alqada mutumin da ya manta yawan abin da ke kansa na salloli da yawa lokacin kamar ta kansa ne ko kuma lokacin sha'afa ko shagala ya kasa tuna salloli nawa ake jin sa baki da ahlar yace sallah adadan la yabqa ma'ahu shak yace zai yi ta sallah kawai ka sai ya wayi gari babu shakka a kansa sai kai ta sallah tun lokacin da ka samu dama sai ka biya asuba azahar la'asar magariba isha'i ka sai ka yi asuba azahar la'asar magariba isha'i kai kai sai ka samu kwanciyar hankalin cewa to yanzu fa ko da mutuwa za ta zo ta zo duk na san ba komai na je wajen Allah in dai akan salloli ne to sai ka kai wannan munzali kenan saboda haka wannan babi karshen sa kenan ya mana bayani dangane da biyan sallah kuma ga yadda za a biya a kuma tsari wallahu a'lam azinna muka fada daidai Allah ya ba mu ikon aiki da gaba da muka yi shukuri Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.